haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwar su ta yau da kullum Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Kumel Jiya Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kungiyar Taliban sun fitar da wata sanarwa dake cewa bangarorin biyu za su saka hannu a wata yarjejeniyar ranar 29 ga watan nan na Fabrairu da za ta share fagen kawo ƙarshen yakin Amurka mafi dadewa a tarihi Yarjejeniyar za ta bada damar janye sojojin Amurka sannan a hankali daga Afghanistan ita kuma Taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta bar ƴan ta'adda su ci gaba da harkokin sa kasar ba haka kuma za ta shiga shirin samar da sulhu da sauran ƴan Afghanistan za a gudanar da bikin saka hannu a yarjejeniyar idan har cikin kwanaki bakwai an samu karancin tashin hankali wanda zai fara daga daren yau Asabar dukkan bangarorin za su saka ido waɗanda suka hada da sojojin Amurka da Taliban da kuma jami'an tsaron Afghanistan haka kuma bangarorin sun bayyana cewa suna da damar da za su kare kansu idan aka kai musu hari wannan wa'adi da aka saka mataki ne na tabbatarwa kuma gwaji ne kan ko kungiyar Taliban tana da cikakken iko kan mayakanta Bada shugaban kasar Amurka White House tana shirin gagarumin sauyi a shugabancin hukumar tattara bayanan sirri ta hanyar ta sakiyar babban jami'i na biyan kwanaki bayan sallamar shugabansa daga bakin aiki. Da yammacin jiya Juma'a ne ofishin daraktan hukumar tattara bayanan sirri ya samar da tafiyar shugaban na biyu Andrew Holman. Ajiya aikin na Holman ya biyo bayan tafiyar mukaddashin shugaban hukumar Joseph Magwe wanda shugaban Amurka Donald Trump ya sallama bayan da ɗaya daga cikin mataimakansa ya shaidawa 'yan majalisu akan yunkurin kasar Rasha na yin katsalandan a babban zaben shugaban kasar Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Kamar yadda rahotanni suka nuna Jami'in ya faɗa wa 'yan majalisu cewa Rasha na neman taimakawa wajen sake zaɓar shugaban ƙasa, lamarin da ya ɓata wa Trump rai wanda ke tsoron za a iya amfani da wannan bayanai a kansa. Ranar Laraba ne shugaban ƙasar ya sanar da cewa mai gurbin Magwe da jakadan Amurka a Jamus, Richard Grenell, wanda aka sani da cewa cikakken magoyin bayan Trump ne. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce lokaci na ƙurewa wajen dakatar da yaduwar annobar coronavirus a daidai lokacin da yawan waɗanda ke kamuwa da cutar ke ƙaruwa a wajen ƙasar China. Jiya Juma'a shugaban hukumar lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce har yanzu muna matakin da za mu iya shawo kanta amma ya gargaɗin cewa damar da muke da ita tana yin ƙasa. China ta bayar da rahoton cewa sama da mutum 75,500 ne suka kamu da cutar murar coronavirus, ko mutane 2,236 ne cutar ta kashe. A wajen kasar China kuma sama da mutane 1,100 ne suka kamu da cutar, inda mutane sama da dozin cutar ta kashe. Jiya Juma'a a karan farko kasar Lebanon ta tabbatar da cutar a kasar. Wata mata mai shekaru 45 ta isa daga kasar Iran ce ta shiga da cutar, yanzu haka an daike ita asibiti. A halin yanzu kuma jami'an lafiyar Iran sun bayar da rahoton mutuwar karin wasu mutane biyu da coronavirus ta kashe. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran kwamitin bincike da gwamnatin wucin gadi ta Sudan ta kafa zai fitar da rahotonsa wata mai zuwa kan fitattakan masu zanga-zangar neman demokuraɗiyya da aka yi ranar 3 ga watan Yuni. Aƙalla mutane 87 ne aka kashe, wasu ɗaruruwa kuma suka raunata lokacin da jami'an tsaron Sudan suka yi amfani da ƙarfi wajen korar masu zaman dirshan da suka kwashe watanni a kofar hedikwatar sojoji a birnin Khartoum. Aƙalla masu zanga-zanga 25 ne har yanzu ba a san inda suke ba. Gani na karshe da Rauda Abdulgadir ta yi wa danta Fadul mai shekaru 26 shine ɗan kwanaki kafin watan Ramadan. Fadul yana daga cikin dubban matasa da suka yi zaman dirshin a wajen headquarters sojoji suna neman tsarin demokradiya.
Akhiran akhir marra ogul waladida gabin Ramadan bai khamsa yau Fadul tani magani haye. Ani bin shi
Ta ce ban san dalilin da ya sa shi kadai ya bata cikin abokansa da makwabta ba, saboda da yawa daga cikinsu suna kai komo zuwa wajen zaman dirshin din. Kungiyar likitoci ta Sudan ta ce lokacin da sojoji ke share yankin da ake zanga-zangar sun kashe akalla mutane 100 tare da raunata wasu har 400.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina Zamu Je.
Masaurare, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina Zamu Je matasa na wannan mako. Shirin Ina Zamu Je matasa shiri ne da ke zuwa muku a dukkan ranar Asabar a shirin mu na hantsi, wanda ke duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne shugabannin gobe, musamman ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolin da suke fuskanta. A wannan mako kuma za mu duba illar bangar siyasa a tsakanin matasan Najeriya, lamarin da ke haddasa mummunar gaba tsakanin gungun matasa a dalilin kare muradin 'yan siyasa, da ƙarshe ma suke jingina batun matasan bayan an kammala zaɓe. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. To da farko za mu fara da jin ra'ayin matashiya mai sharhi kan lamuran matasa maza da mata, wato Aisha Zakari Yasmin.
Sunana Aisha Yasmin Zakari. To wallahi far daya wannan abu ne da sai ka rasa ma me zaka ce, saboda a zahiri su masu bangar siyasa din nan mace ba su da laifi ba, amma kawai shi dan adam duk inda yaje ya kawo sai ya nemi abin da zai. To matasan nan kuma ba su da abin ne. Gwamnati ta ce tana aikacin bakin kokarinta, kuma muna mata fatan alheri, amma har yanzu ba a samu anyi engagement din su properly ba. To mutum yana kan gaban rayuwarsa ta karfi, kaifin tunani da karfin jiki, da kuma ya gishi ma ya abin kansu, ko samari ne suna so su yi aure, ko ƴan mata ne suna so su yi aure, ko ba su da abin yi. To in dai ba a dora mutum ya yi abu mai kyau ba, to ka zai je ya abu mara kyau. Idan ba a ba su abin yi mai kyau ba, to za su yi mara kyau. Ba ko ina goya masa baya abin da suke ba su da laifi ba ne. Su ma kuma inda nake so na ja hankalin su, yanzu zamani ya kai ga kana cikin aikin ka ba za ka yi makaranta, saboda akwai open university, ba sai ka je ma da kafafunka ba. To ina bawa yara hakuri, duk da dai zaka ga zuwa karatu ma akan internet din hali ne, akwai wanda ba ma shi da halin da zai akan internet, kamar ita wannan malamar da koyaushe take zuwa ta samu ko ta je ta koyar da dalibai a Maiduguri. Ai ba ta taɓa sanin wani lokacin za a yi wani gwamna da zai zo ya ganta har ta samu wannan alheri ba. To amma yanzu gashi Allah sai ya kawo ta ci gaba da aikin nan, tana yi ba wanda ya san tana yi da ita sai a. To Allah ya sa shekara da shekaru tana wannan abu. Allah ya sa wannan karan gwamna ya zo ya ganta, ya tallata ta cikin duniya, mutane suka taru aka yaba mata, aka kara mata makami, sannan aka bata kyauta ta maƙudan kuɗi. To su kansu wannan yaran ina jan hankalin su, to su amfani da wannan karfin nasu su je makaranta ta internet, idan kuma ba ma su da halin da za su yi makaranta internet saboda tsananin talauci da yake damu mutanen Najeriya. To mutum ya fito ko da share kwata yayi, to yau ya fito yayi, ko yau ta fito ta yi, to wata ran za a samu wani hanshakin ko hanshakin da za su ce da ma su muke mu taimaka wa al'umma, to ga wanda yake ko wacce take ba mu so mu tafi. Su ƴan siyasa dan Allah da Annabi su yi tsoron Allah, su san cewa ƴaƴan su sun kai su kasashe waje, suna manyan manyan karatu, amma su dauki yaran talakawa suna ba su kwayoyi suna sha, kawai saboda mutum ya nuna wai yana mugaya muku ya baya, sai ya tara ƴaƴan talaka ya ba su abu su sha su hau kashe, wai suna taya shi ya samu wata kujera wacce su ba su amfana da ita ba su fada kwata. So dan Allah da Annabi wani ai ya zama abin tausayi, saboda mu da kanmu muke yanke kafar kanmu. Ni dai fatan da nake yi yaran nan namu su yi wa kansu fada, na san cewa tsanani yana sa mutane su abin da ba su yi tunani ba, amma Allah ya halicci kwakwalwar mutum da take da kaifi, wacce take koda a ce mutum yana zaune, to a ce bai samu wani ilimin boko mai zurfi ba, ko ilimin addini mai zurfi ba, amma kwakwalwa an halicce ta ne da wasu amfani ta yi wasu tunanuka haka na alheri wanda in mutum ya tsaya yi tsayi da ransa to akwai abin da zai ga wannan abu ne na alheri da wannan ba abu ne na alheri ba kokolo mu an halice ta da wani conscience na sanin me daidai da sanin ba daidai ba
shi ko matashi ne sharhi a yanar gizo daga arewa maso yammacin Najeriya wato Adamu Attahiru ya shawarci matasa da su nemi sana'o'i dan dogaro da kai maimakon shiga mummunar sana'ar banga da kan jefa rayuwarsu cikin hatsari
sunana engineer Adamu Attahiru daga jihar Kebbi Najeriya magana ta gaskiya so da yawa matasa sukan dora mu gwamnati laifi na cewa ba su amfana ba ko kuma ita ce musabbabin jiwa su cikin wani hali na kakaniki da suke tsakan su duk matashin da ya tashi idan yana son yin nagarta to zai tsara ma kanshi hanyar nagarta in ma yana son hanyar halaka kuma shike bin ma kanshi hanya ta abin nan duk matashin da zauna baya da sana'a koda yayi karatu yana iya kirkiro ma kai ne wasu sana'o'i akwai matasa da yawa waɗanda sun yi karatu har sun kai wato degree na biyu ba su samu aiki ba sai cikin abin da suka karanta ko kuma cikin abin da al'umma ke aiwatarwa na sana'a hannu kaga sun saka kansu ciki kuma sun yi hice a ciki ko da yaushe mai ilimi ba zai taba zama daidai da wanda bai da ilimi ba idan sana'a hannu ma za ka yi kana da iliminka zai kara ma hazaka da kwazo da jajircewa kai hice a ciki idan kuma sana'a gare ka baka da ilimin to wannan in ka saka kanka a sana'a abu ne wanda za a koya ma abin da ke tura ki ta skill work ab sana'a hannu domin ka dogara ga kanka duk zaka iya bi duk abin da mutum zai aikata a ce kai tir to hanya ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da kai kana jin kiyaman mutane su gane ka a ciki to bai kamata ka aikata shi ba abin da kuma mutane za su masha'a su sa albarka to ka sananne ne ga gare ka ko da an gane ka ba za ka ji nauyi ba to wannan hanya ce mai kyau wanda Allah ya sanar da mutum saboda ya rige ga matashi ko ya bi wacce hanya ko kuma ya bi wannan hanya kwanakin baya mun zauna da wasu matasa ka wani kamfani na hasken wutar lantarki da ke birnin Kebbi su sanadiyar suna yin kema masu walda masu ai sana'a hannu a wuta sai wasu matasa suka sai da injimukan su na walda da kayan aikin su sai suka fada banga siyasa matasan a sanannu ne mun san su suka koma party office suka zauna suna banga siyasa suna shayi-shayi da sauran sanadiyar kawai ana kawo musu kuɗin bill wanda ba su iya biya to idan har matashi zai lalace kawai saboda an kawo mai maimakon ya kara bude kwakwalwar shi ya ji ya kama wata sana'a sai zai kawai ya aje kuma cikin yan banga siyasa to gaskiya wannan ci bayan ga matashi sannan ba abin da za a yi alfahari da shi bane balle shi ma ya alfahari da kanshi gaskiya da danganta rashin aiki ne ga matashi wai ya koma banga siyasa ko ya koma cikin yan ta'adda da ba dubara kwarai bace kuma abu ne wanda ya kamata matasa su tashi su barbacci su fadaka daga wannan
to ma sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan mako a cikin shirin ina zamu je matasa amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ci cigaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya da Julie Ladas Gresham da hada mana shirin ni Aliza Chari ke cewa mu kasance lafiya
Zaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ya mace Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Ma'azu A makon da ya gabata mun koro bayanai game da dalilan da ya sanya mata ba sa son marawa ƴan uwansu mata baya musamman ma a fagen siyasa kafin lokacin halinsa yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar tare da bakin namu Hajiya Hafsat Tijjani da kuma Hajiya Aisha Aminu ai sauraron lafiya
abin da ya kamata ya shawo kai ya kamata mata su fito aba kada workshop zan kada fito mata mu hada kanmu mu fito ba sa mu zama kamar maza abu zaɓin ma mata ke yi da yara inda har mata za mu fito mu hada kanmu to amma matsalar mu da kuma arewa ne muke samu matsalar mu zama ɗin tsiyaɗe shine matsalar da ake samu
yawanci a arewa muke samun matsalar nan
amma da za ka ga dai a kudu za ki ga kamar mata goma
20 haka sun fito amma mu nan arewa za ki ga kaman wake ne cikin shinkafa kin ga al'ada da addini ma ina kawo wannan abubuwa saboda yau in kika fito limami gobe shi zai fito da hawan munbari ya ce kar a zabe ki saboda addini ke ba da cewa ki fito ba ko kuma in kin fito ai sai ai la'akari da cewa ai mata ko zamanin can da mata suna fitowa suje su yi da'awa to sai a ce kuma yanzu saboda siyasa ne tunda dai ba dai kin wulakanta kanki bane ba kin wani abin nan bane to kamun kai fa yana zuciya ne fa idan kai mai kamun kai ne zaka kama kanka
bari mu yi waiwaye zuwa shekara ta 2011 inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban kasa wato
Sarah Jibril
wanda kuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata kuri'a
a primary kadai ne ya kai mata suka je suka mata wayau
to
mata suna da wannan suka zuzzur mata sun je sun ga cewa za ta ja kaya a hannunta suka dinga abin din ta sannan kuma da mazan suka je suka saye shi sai suka kare ta suka ta sa kuri'anta ita kadai a primary
idan bera da sata daddawa shi ma yana da wari eh wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu ko kuma a'a mata masu fitowa zabe suna yin abubuwan da basu dace ba ko dai akwai kanshin gaskiya a wannan lamarin
eh wace ɗaya ne ke baka gari kin gane akwai wata wanda ba ta da kamun kan da ta ce ta lalata kanta to sai a dauke duka ai jami'i a ce mata gaba daya kin gane ai wata kuma sai in kin kai office kaga kin fara shanawa kina dan saura sufa dinki sai kuma ranta ya baci sai ka nemi ta janyo ki kasa ita ta ayi
ta yaya za a yi ƴan uwan da suke samun damar rike wasu mukamai su tafi da tare da ƴan uwan su mata domin
barki
da musu wannan kyashin
ni dai mace da asali Hafsa shuwa ko baki din mace a siyasance ba aikin mu bane ba gaskiya
haka
ba namu bane
kamar kina nufi kamar muna da rauni kenan
mun ga dole ko muna da aure mu mace ba ki ganta fito tana siyasa ba ta da nishi kuma an tafi tana siyasa ba ta da nishi a ce wanda za ku dauka wanda mace son ciwon kuta ko da komiji ba ta da shi to a ce a tafi mu a tana da miji akwai abin da za ku je ga office ɗinta miji zai shiga ya ce a ba haka zai ba and that office da zai bidan ki on office ba na shi bane ba za ta ne so kin za a samu cikin
me yasa mata ba sa taimakekeniya tsakanin su
mun ce ba ka miki aikin ki ya ce to wata za ta zo kiya sai kai yaya za in tabbace ka aiki fiti wai ne ku yin zanta zama yake a wurin amma shi nan dai shi ne madallan mu
to me yasa kullun ku kuke kokawa cewa ba a ba mata dama
ko da an ba mu dama za mu yi rike daman ba dan kici da zuciya mu ko kowa sai kici mace da bayyana da nan maza kici is too much ko ne kici da ba ta iya cire shi a rai ba ce ka ba za ta ba amma an ba mata dama za su yi kokari saboda ni ba zan manta ba akwai matar da ba zan faɗi sunanta ba amma a ma'aikata na matar nan ko aikin da ta yi namiji ma bai yi shi ba stakeholders gaba ɗaya ta shafa kansu ta rufe ido ba wani maganar returns kawai tana kokarin ta ga ta gyara wannan masana'antar ne kuma ta yi kokari wallahi abin da ta yi har ma waɗanda za su yi next ba za su yi shi ba kuma mace ce
wato idan na fahimce ku su dai mata ko da yaushe suna so a ce wannan tana so a ce tafi wancan
yawa kina ji ita magana da Aisha din nan ce yi na wata mata da ba za a kira so ta ba matan nan ta fito ta kara muna son matan nan ta fito aka ce ba za a bata ba dan mijin ta ya fito ta kara ita ta fito so da su ci mu stop da fa hausa to sai ya za a mata kuna magana dama ne anan so shi yasa na kawo example da ita inda an ba ta dama ai za ta yi more than that tunda har ta kutanta mun gani
akwai wata mata da na sani ta mutukar bani mamaki har gobe ina taɗin matan nan me yasa tana rike da wani mukami ne wanda tana samun damarmaki da damawa da mutane daga sassan duniya daban-daban ina zaune ta ce ni gaskiya wannan ya ishe ni ta ce ke wance daga yau ke ce kuma haka aka yi me yasa mata ba za su iya rika taimakawa junan su haka ba
in no word mata masu yin ran gugub in nan so that I need to lectures on how to be one
awareness ana workshop da sauran su ana nuna mata ana fadakarwa
to bari in tambaye
zai kawo saukin wannan abu
wayar da kai Hajji Aisha bari mu fara da ke kina aiki kuma kina mu'amala da mata yaya mu'amala ki take kasancewa
yawa kamar mu'amala na da mata a wurin ma'aikata na gaskiya I am very, very happy da matan yanda suke mun domin na taba tsaya takarar wani abu mata suka fito suka mara mun baya wallahi at the end of the day ma ba wanda ta tsaya da ni kai daga ni suka yi sama ko da ba sa so na kinga sun nuna mun cewa suna so na kuma ni ba ni da wata kalubale yanzu ina da kawa a nan macece duk abin aikin ta ya involve money duk abin da ta samu wallahi ba za ta ci ba sai da ni wannan abin yana min dadi aikin ga kuma mace ce ba namiji bane duk abin da ta siya in abinci ta siya za ta bani in ma haka za ta ci Aisha jeki foiling card din to ina jin dadin wannan abin
a takaice idan na fahimce ku mata su dai zaman da muke tsakanin mu ba na Allah da Annabi bane kenan
mata ba yau ta ba duka ba ban ya duka ba tuna mata da general tuna zo a ci a kashi 100 da exact sabu kashi 10 masu zama da abokan zaman su ɗan uwan su zuciya daya they are always biased zuciya su ba ɗaya bane ba ko za su zama ki a fuska tana son ki amma zuciya ta gaba ɗaya ba haka bane ba so abin da yasa mata ba su gaba a ce ask Aisha wa haushi da yadda kike zama da mata organization din yin nawa na hada kungiya na mata nake mukan kai mu je battery home mu je gidan marayu mu ko junan mu ce miki junan mu akwai kudade da muke tarawa ai credit the good da kira au mata ita an san nan she supposed to me nake zan sa ta aka ce ka an sa ta ita da za a sa ta ba za su yi nake why I don't want to move to the group to move. We get above in the Bahamas sugar. Chicken like the motor, so every country is the YK. But at the end of the year, the couple of Ujim, tested by court, and after the two Ujim in the Kapata, I can catch you with the water matter. Mr. Mayor, I can move to Mosika, and don't meet you, don't want to. So, Mayor, come with you, don't want to. Yeah, I can knock a couple of Ujim to Nabom Ujim, the Yuba. They pick up a couple of Kapala to Pia. Sai a jawo kuma ana kishin ka matan da suka za mu ka baka gaba shi su za a zafo su yaƙe ka su matsalin kisan kenan mata wani lokaci wasu matan kuma suna so su yi amfani da kai in mutum ba zai taɓa samun wani ribar wani abu ba to shi ba ruwan shi da kai mu mata kenan
kuna gani akwai haske nan gaba da mata za su haɗa kansu
ƙwarai kuwa akwai haske domin da can ba a yi kai ki manta da can ma ba a son a ga mata yan kashe su ake neman haifi mata ya zo ta tafi aka zo ba karatu ba a san mace ta yi karatu ta tafi ta tafi yanzu mata na karatu mata na rike public offices mata na fita siyasa mata na gwagwarmaya aikin ganin gaba kenan za a samu haɗin kai
amma fa sai da haɗin kan mata
sai da haɗin kan mata amma za a samu tunda an fara dan kwatantawa ba
Haji Hafsa
mai ce ya samu amma zai ya don wannan bakin kifi da ke zuciyar mata kuma kunci ne da bakin kifi take matsalar mata ga bakar gulma
to ma sauraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon ya mace wannan makon sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma dukkanin waɗanda suka taimaka shi ne zo gari Aisha Mu'azu ke cewa ma'assalamu sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashen Hassanu Murya Amurka ni magana Yusuf Melai da Gwalalo a jihar Bauchi ku ba ni dama na yi kira ga mai girma gwamna na jihar Bauchi ko fa gyara mana hanya wadda ta fita daga garin Gamawa zuwa Gwalalo zuwa Jam amma hanya ta fassashe a halin yanzu sai an sauka ta karma sannan a bita kuma wannan hanya ce wadda don a fassashe cikin mutsakanin jihar Yobe da jihar Bauchi ta fatan za a duba
Assalamu alaikum sashen Hassanu Murya Amurka mai magana dan kaka CEO ne garo daga Kifa Kogwar tana wa karamar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. Sai an zama ne Amurka ku ga yaki gaban hukumar zabe ni kaina ban goyi da baya rage da biyu da iba duk da cewa ni ba dan siyasa bane. To mun ba an in gaskiya ne an san wayannan mai jam'iyyu ba su tantance ba mai isa aka tsaya aka bar su har suka tsaya na karar zabe a baya. Saboda haka yanzu ma bai kamata gaskiya a ce za a rage wata jam'iyya ba a kai da su. Kun kuma yin ra'ayi to a rune su gaba daya. A mai da su tsari inda na da a ce jam'iyyu biyar ake bukata. Kamar lokacin da aka yi siyasa PRP da NPM. Kwaya biyar zuwa shi da ta'isa ko kuma a dawo da ita kamar irin ta lokacin baban gida ai jam'iyya kwaya biyu
assalamu alaikum sashen wasu da mura amurka mai magana da gusa amurka siya tubin najeriya
ina kira ga shugaban kasar Najeriya Muhammad Buhari ya dauki wannan mulki jarabawa ce daga Allah. To abin da ya gani da yanda yake ji ba za ka haka muke yawan kuri jarabawa ce. Saboda shi dan Adam ba ka mishi daidai. Shi dan Adam ko ruwan Allah yi in sun kaya da ciya ba sun yawa. Dan ba wani ke ba ruwa ba. An yi zafi ce an yi zafi in an yi sanyi ce sun yawa. Uragar al'ada ce ta dan Adam wadda ba mai iyawa da shi. Don haka ina kira ga Muhammad Buhari duk abubuwan da suka yi na alheri ya gama da yi. Ko waɗanda ke son su kama Najeriya ne na kaso su da Allah Allah ya isa mana gare su.
Assalamu alaikum mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Zan yi kira ne ga gwamnan mu da jihar Jigawa Badar Abubakar kasancewar sa makusanci ne ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Amma kasancewar sa ga shugaban mu Muhammadu Buhari gaskiya mu bai aikata mana abin da ya kamata ba. Domin har yanzu mu ga wani abu da Badar Abubakar ya je nemo wa jihar Jigawa a kano aka yi mana domin wanda za mu ce wannan abu ne muhimmi wanda ta da gaban ta mai ta yi mana ba. Amma zan yi na makusancin ainihin shugaban kasa.
Assalamu alaikum sashi na sunan da Amurka mai magana Alhaji Musa Aljarkar Suya ta min Najeriya abin da ke faruwa a arewacin Najeriya na kinnaci da Boko Haram wani abu ne wanda a shirye ne da wannan gwamnati ta kawo son ci gaba tsaro da labin da ba su wannan abin ya kare da rubu da don abincin Najeriya ya tasiri muna roƙon Allah su makiya Allah da ke kawo wannan na kasu da tsaro a Najeriya Allah ya tona musu asiri ya tunata su Allah ka tunbi shugaban kasa kai ne zagin shugaban kasa ka tuka da zagi ka gani ko zagin da za ka yi ne a cikin makamancin ko ya kawo maka wani shugaban ka tuka da zagin amma muna addu'a Allah ka tona asiri masu wannan zalunci Allah ka tona musu asiri ya Allah ko su rayu dan albarkacin Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
wannan tashar VOA Africa.